Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:46 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalo da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango 102.5. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin na farko a yau Alhamis 29 ga watan Satumba shekara ta 2016. Ga kanin labarai.
Masu bincike na ƙasa da ƙasa sun ce jirgin saman fasinjan na Malaysia da ya fadi a gabashin ƙasar Ukraine a cikin watan Yulin shekarar 2014 wani makami mai linzami ne ya harbo shi. Majalisar Dokokin Amurka ta kawar da wani shirin doka na shugaba Obama da ya nemi hana Amurkawa kai karan Saudiya gaban kotu. A jiya Laraba kuma farashin ɗanye man fetur ya tashi biyo bayan rahotanni da aka bada masu cewar kungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur sun cimma matsayar rage wannan man fetur da suke haƙowa.
Kanin labaran kenan. Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya ta dakatar da tsohon shugaban kwamitin kasafin kudinta Abdulmumin Jibrin na tsawon shekara guda sai dai ya ce ko a jikinsa.
Ba duk abin da suka yi ne a wajen aikin banza ne bai da wani amfani. Takaddan nan da aka kai majalisa kamar takaddan tsire ne.
Kungiyar matasan arewacin Najeriya ta ba da tawon arewacin kasar ta dorawa yankin alhakin neman hanyoyin sassautowa talakawa yankin radadin koma da tattalin arziki. To ko menene dalili?
Domin su matasa idan suka zauna suka ce za su dauki hukunci a kansu, za su yi wasu abubuwa wanda suke za su yi zafi da yawa.
Sai kuma shirin domin iyali wanda zai nazarci alfanun shirin auren zaurawa na jihar Kano. Kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a. Masu bincike na ƙasa da ƙasa sun ce jirgin saman fasinjan na Malaysia da ya fadi a gabashin Ukraine a cikin watan Yulin shekarar 2014 wani makami mai linzami ne ya harbo shi wanda aka aika zuwa ƙasar daga Rasha. Sakamakon binciken da aka fitar jiya Laraba ya tabbatar da gaskiyar makamancin wannan binciken da wata hukuma ta ƙasar Holland ta gudanar, wanda aka cimma matsayar cewa jirgin Malaysia ƙirar MH17 da ya faɗi makamin Rasha da ta aika ne ya kakkaɓo shi, zargin da ita Rasha ta musunta. Rahotanni suna nuna cewar 'yan tawaye masu ra'ayi da Rasha ne suka nemi a kawo musu wannan makamin zuwa ƙauyen Pavomask, kuma lokacin da ya isa sun sanar da cewa ya iso a gabashin ƙasar ta Ukraine. Rasha dai ta yi watsi da sakamakon binciken da hukumar binciken na ƙasar Holland ta yi.
Majalisar Dokokin Amurka ta kawar da wani shirin doka na shugaba Barack Obama da ya nemi hana Amurkawa kai karar Saudiya gaban kotu don neman hakkinsu a dalilin harin ta'addancin ranar 11 ga watan Satumba shekara ta 2001 da aka kawo wa Amurka. Kuri'un da 'yan majalisar suka jefa a dukkan majalisun tarayyar guda biyu masu yawan gaske ne, kuma dukkansu bai ɗaya ne. Wannan shi ne karo na farko da majalisun ƙasar suka yi fitali da duk wani shirin doka da shugaba Obama ya sa wa hannu. Wakilai 97 suka jefa kuri'a amincewa da kawar da matsayin na Obama a majalisar dattawa, yayin da mutum ɗaya Cathal Harry Reid, wanda kuma shi ne madugun marasarin jaya a majalisa, ya jefa kuri'ar da ke goyon bayan Obama. A majalisar wakilai kuwa waɗanda ba su ra'ayin shugaban su ne suka samu rinjaye da kuri'u 348 a kan kuri'u 77 na masu goyon bayan shugaba Obama. Wannan mataki na majalisar ƙasar ya zama babban nasara ga iyalan waɗanda suka mutu a harin ta'addancin 11 ga watan Satumba shekara ta 2001. Izuwa yanzu ƙoƙari da suka yi na ganin an yi musu adalci a nan Amurka na samun tannaki sakamakon dokar rigakafi da ke kare Saudiya. Shugaba Obama ya shaida wa gidan talabijin na CNN cewa wannan mataki na majalisa na baiwa mutane dama su kai ƙarar hukumomi na Saudiya kotu akan wannan batu kuskure ne.
Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Washington DC. A jiya Laraba, farashin ɗanyen man fetur ya tashi biyo bayan rahotanni da aka bada masu cewar kungiyar kasashe masu arzikin mai sun cimma wannan matsaya na rage mai da suke hakowa. Idan kuwa har suka rage mai din, wannan ne zai zama karo na farko da kungiyar ta tsayar da irin wannan shawara a cikin shekaru 8. Ba a bayyana tushen waɗannan labaran da ke cewar kasashen OPEC din za su rage kaɗan daga cikin mai da suke samarwa daga ganguna miliyan 33 zuwa ganguna miliyan 32,500 a duk rana. Kungiyar ta OPEC dai take samar da sulisi na baki ɗin man da ake sha a duniya. Farashin mai ya taɓa haura dala 100 a gangan mai, wato ganga guda kenan. Amma daga bisani ya rika faduwa musamman a shekarar 2014 inda aka samar da mai ya inganta a nan Amurka. A da ana iya samun wato farashin mai ya fadi, kuma kasashen na OPEC dai suna daukar shawarwari na rage mai wanda hakan ke haifar da tashin farashi. Saudi Arabia da take taka muhimmiyar rawa a harkar OPEC ita ce tafi hanzari wajen saurin rage man fetur da take samarwa. Amma ko a wannan kwanakin hukumomin na Saudiya sun ce ba za su rage mai da suke hakowa ba har sauran kasashe da suke cikin OPEC su kuma sun biyo sawu. Sai dai za su rage man fetur ne, abinda ya sa yawan man fetur zai karu a duniya, sa'annan kuma farashin mai zai ci gaba da faduwa.
Jiya Laraba, Amurka ta kakaba wasu mataimakan shugaban demokuraɗiyya jamhuriyar Congo Joseph Kabila Subi takunkumi bisa dalilan takurawa aƙidar demokuraɗiyya da suka yi da kuma take hakkin fadar albarkacin, wato albarkacin baki da hakkin bil'adama suke yi. Akan haka ne yanzu Amurka ta rike duk wasu kaddarori da waɗannan mutanen biyu suka mallaka Amurka, kuma an haramta wa duk wani ba Amurka ya yi hulɗar kasuwanci da su. Mutanen biyu da aka saka wa takunkumin a jiya Laraba sun haɗa ne da kwamandan sojin ƙasa Major General Gabriel Amisi Kumba da kuma tsohon sifetan 'yan sanda General John Mumbi, wanda shine babban mai ba da shawarwari ga shugaba Kabila. Jami'an Amurka sun ce Numbi ya yi barazanar kashe 'yan takara adawa da suka ƙi janyewa daga takara a zaɓukan ƙananan hukumomi a watan Maris. Sannan suka zargi Kumba da laifin aika sojoji su gallaza wa mutane masu zanga-zanga a Kuba. Akasarin mutane a ƙasar ta demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo suna cewa shugaba Kabila da jami'ansa suna amfani da ƙarfi da kuma tuzartawa don ci gaba da riƙe madafin iko. A cikin watan Disamba ne ya kamata ya sauka daga bisa mulki bisa ga tsarin dokokin ƙasar. Kabila ya zama shugaban ƙasar ne a shekara ta 2001 kundin tsarin mulkin ƙasar da aka rattaba wa hannu a kai bayan shekaru 5 da ya hana shi ci gaba da shiga takara. Har yau dai bai fitar da ranar da za a saki sabon zaɓe ba. Labaran duniya kenan, kuka saurara. Kuma da labarin mabuɗe taskar rahotannin namu a kanan daban Najeriya, inda ƙungiyar matasan arewa maso gabashin ƙasar, wato masu rajin kawo sauyi a sha'anin tafiyar da harkokin mulki a Najeriya, ta ba da wa'adin makonni biyu ga ƙungiyar dattawan arewacin ƙasar, wato ACF, ta gudanar da taron masu ruwa da tsaki game da mawuyacin halin da talakawan ƙasar ke ciki da kuma zumar faɗaka da gwamnatin tarayya ta ɗauki matakin da ya kamata. Mahmud Ibrahim Kwari na da ƙarin rahoto.
A wani taron gaggawa da shugabannin ƙungiyar najiyoyin arewa 19 suka yi jiya a nan Kano, matasan sun yi muhawara tare da nazari kan tsarin tsadar rayuwa da sauran ƙalubale da talakan Najeriya ke fuskanta, musamman ma na arewacin Najeriya.
Talakawan da suka zo suka dage akan wannan harkar zaɓe, ya zamanto akalla mutum yana iya cin abinci sau uku a rana. Bangaren tattalin arziki ya zamanto mutane sun samu sauƙin harkokin kasuwanci. Lokacin da ake campaign an ce za a samu mutum miliyan kaza aiki, an ce za a ware wa mutum miliyan kaza kuɗaɗe wanda za a dinga biyan su duk wata, wanda su ba su karatu ba za a dinga samun musu harka, za su dinga samun kuɗaɗe suna wasu abubuwa. An zo an yi magana an ce za a dinga ciyar da ɗalibai abinci. Ta ga duk wannan abubuwa ne wanda mu a tunaninmu gwamnatin da ta ce za ta yi wannan abin ta san za ta iya ne, kuma abin mai yiwuwa ne ta faɗa haka. To har yanzu babu wani abu da ya fara canjawa. To magana gaskiya ko makaho ya shafa ya san akwai matsala akan harkar tattalin arzikin nan. Yanzu a ce dala tana 480 fi an rufe boda abubuwa ba za a dinga shigo da shi bayan na kasa ba su zama sun isa mutanen nan ba.
Malamin Sani Mahmud Darma kenan shugaban kungiyar matasan ta Arewa Citizen Action for Change. Sai dai matasan sun bayyana damuwa kan yadda suka ce dattawan Arewa sun yi gumda bakin su dukuwa da wannan radadi na rayuwa da talaka ke fuskanta.
Kira ga ita kungiya ta dattawan Arewa. Mun ba su daga nan zuwa sati biyu da Allah su daure su shirye wani gangamin taro a tsakanin su da su zo na tattauna matsalolin da suke faruwa a kasar nan. Domin su matasa idan suka zauna suka ce za su dauki hukunci akan su, za su iya yin wasu abubuwa wanda suke za su yi zafi da yawa. To ba ma san mu fara wannan abin. Kasar nan fa mu da muke matasa, mu akan mu muna jin jikin mu cewa to fa akwai matsala fa. Idan dai aka ci gaba yanda yake akwai matsaloli.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Talaka kabar kuka kuri'ar kaincinka ka rike makamanka ita zaki.
Yayin da ake ci gaba da takun saka dangane da batun sayar da kadarorin gwamnati da kungiyar kwadagon tarayya tace yanzu inda idan magi ya waye masu kula da lamura suna gani akwai waɗansu lokutan da yin hakan yafi alheri ga ƙasa. A cikin hirarsa da wakilinmu Umar Faruk Musa, Malam Ahmed Yusuf, wani tsohon daraktan banki kuma masanin tattalin arziki, ya yi fashin baki kan wannan lamari.
Idan ka dubi yanayin da Najeriya suke ciki, lalle muna buƙatar kuɗi. Amma kuɗin nan in an same shi yanzu me za a yi da su? Za a kashe ne. Idan an kashe, za a kashe ne don rayuwar jama'a a yau. Saboda haka kuskure ne mutum ya saida abin da ke kawo masa kuɗin shiga kullum. So ni duk kace nicin da ake yi, ana yin sa ne wani lokaci don tsegumi kawai ko don siyasa. Amma duk wani wanda ya san yana da sanin ya kamata ya san cewa idan har mutum zai sayar da kayansa zai duba wane ne ba sa biyan bukatun da shi ya shimfiɗa lokacin da ya kafa wannan jarin. Ta kamar yanzu refinery ba ma samun biyan bukata wurin su. Idan an saida su suka fara aiki za mu samu ci gaba ko ba za mu samu ci gaba ba. Ta ga haka shi ne tunanin da ya kamata mu haɗa kai. Lokacin da aka saida NEPA, abin da mutane suke duba yawanci kamar su NLC suna duba, an saida NEPA ba a samu ci gaba. Ai abin da ya faru lokacin da aka saida NEPA, yaya aka saida NEPA? Ka ga ban ce akwai NLNG da aka ce yana cikin wanda za a saida. Ba yadda za a saida wannan. Saboda me? Wannan ai wato nagaje ta baka ƴaƴa ta baka nono ka samu madara a samu mai sannan kuma a zo a ce za a saida ta. Wannan rashin hankali ne. Amma refineries ɗin nan da ba abin da suke banda zuƙar kuɗi kullum kuma muna shigo da mai ba su da amfani. Ya kamata a saida su. Amma in za a saida sun kada a yadda da aka yi na NEPA a je a saidar da kawai a watsar da su. Abin da ya kamata a yi a nemo wa'anda su dama sana'a kamar in Total sun ce suna so a basu. Total an san zai da su abin nan. Idan Agip sun ce suna so a basu. Amma kawai mutum ya fito ƙururu kawai ce shi yana son yana kuɗi zai kafa department ba zai yiwu ba. Zai zo ne kuma ya sa mu cikin wani alaƙa kai a fara cikin wani rikici na daban.
To amma akwai masu cewar maimakon a sayar da irin waɗannan kamfanonin ma ɗungurungum kamata a ce wani kaso ne na gwamnati aka saida amma a rike wani kason domin ko gaba.
To ka gane ko yana wannan yana da amfani a hakan. Amma idan aka tsaya aka kwatanta nawa ne darajar su a yau a kasuwa, yawancin su gungunaye ne. Duk wanda ya siya siya nika zuba kuɗi bala'in kuɗi da zai zuba sannan su tashi. Mun fa wani kawai ya share ne kawai filin kawai yake so ya sake gina wani. Ko kuma su keɓe su kashi 20 da cikin kayayyakin da ke wurin da za a samu hada a sada wani ya miki. Amma kawai ya zuwa ce wai ku zai abin nan in aka duba aka duba ga ba da za a yi dole ne a sai da su a sai da su. Kuma an zai samu kamar kashi 20 a sai da a sabo abin nan ba komi. Amma wannan ba abun kace na ce ba ne a tasha. Abu makwararru ne su tsaya su yi lissafi su gani su ba da shawara.
Malam Ahmed Yusuf kenan ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma tsohon babban darakta a Bank Unity a Najeriya. Umar Faruk Musa Mura Amurka. Abuja, Nigeria.
To madan labarin mu rufe taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abuja inda Majalisar Wakilan Najeriya ta dakatar da tsohon shugaban kwamitin kasafin kudinta Abdulmumin Jibril. Wakilinmu Nasiru Adamu Ehilkaya yana bin diddigin wannan batu ga kuma rahoto da ya hada mana.
Dakatar da tsohon shugaban kwamitin kasafin kuɗi na Majalisar Wakilai Abdulmumin Jibrin tsawon kwana 180 na majalisa ya jawo masu ganin hakan daidai ne da waɗanda suke ganin da majalisar ta jira hukuncin kotu bisa ƙarar da ɗan majalisar ya shigar.
Suspending ɗin shi ba shine solution ba. In daga sanda aka yi suspending ɗin sannan kuma zai fara rigima.
Nan ma ɗan majalisar wakilai ne guda jika zaure ke nuna rashin goyon bayan lamarin. Majalisar dai ta dakatar da Jibrin bayan kwamitin ladaftara na majalisar ya gabatar da rahoton nuna Jibrin ya ƙi bayyana gaban kwamitin don amsa zargin zubarwa majalisar mutunci kan zargin a ringizo ko cushe a kasafin kuɗi. kuɗi. Tsohon dan majalisar wakilai Ibrahim Bello ya ce jibrin din ne ya jawo kansa wannan hukuncin.
Shi ne kamata ji tabbatar ma wa'annan kuntunan kwamitin nan ba aljanu ba ne, ya ce musu ai su ba sani ba ne, ga hujja an yi annan a bi bahasi, sannan ya kawo abin nuni nuna musu, ya danyi nuna musu yana da gaskiya, ya san kuma abin da yake yi ba ƙaro yake ba. In yi wannan ya ƙara maka shi daraja, jama'an Najeriya gaba ɗaya ma su gane cewa wannan ya san abin da yake, kuma lalle shi abin da yake gina majalisa.
Dattijo mai wa'azin Islama Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina na da ra'ayin majalisar ta yi gaggawar ɗaukar matakin da hakan zai haddasa ayar tambaya. Tare da Abdulmuyin Jibrin na zantawa da lauyoyi kan dakatarwar da ya ce bata bashi mamaki ba.
Na san cewa akwai wani shiri da suke da shi, yasa na ce ba zan ma ɓata lokaci na in je gaban wannan kwamitin ba. Duk abin da suka yi ni a wajen aikin banza ne, bai da wani amfani. Takaddan nan da aka kai majalisa kamar takaddan tsire ne, bata da wani amfani, bata da wani daraja. Insha Allah kotu za ta karya ta. Ni bai dame ni ba, dogaran Allah ne, Allah ne mai bada mulki.
Majalisar dai ta ce ko bayan karewar wa'adin dakatarwar sai Jibrin ya rubuta takardar neman abuwa kafin a bar shi ya dawo, inda shi kuma ya ce ba za ta sabu ba. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 1:17 na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi, za ku ji shawarwarin da aka tsaida a taron majalisar zattawar tarayyar Najeriya da suka shafi harkokin noma. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka tonka huiba ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau 'yan matan sakandaren Tibok suka cika kwanaki 905 a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da tabbacin ainihin inda suke ko halin da suke ciki ko kuma gudanarwa ke da rai a halin yanzu ba. Bayan fitar da wani sabon faifan bidiyo da madugun kungiyar Abubakar Shekauye ranar Asabar, inda ya sake gindaya sharuɗan sakin 'yan matan, Shugaba Muhammadu Buhari ya jaddada matsayinsa na tattaunawa da kungiyar a wata hira da abokin aikin mu Ladan Ibrahim a yawa wajen taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya.
Batun yaran Chibok, kada ka manta, aƙalla Boko Haram sun kashe 'yan Najeriya 20,000. 'Yan matan Chibok su wajen 130 ne ko 120. Akwai waɗanda suke cewa gwamnati ta yi magana da waɗanda suke riƙe da su. Na yi magana sau uku a kan wannan, kuma ba ni ya ƙarawa sai in su sun fito sun ce su ne shugabannin Boko Haram, su suke riƙe da 'yan matan nan, 'yan matan nan suna wuri kaza, a je a ga lafiyarsu da halin da suke ciki, sannan sai a shiga yin magana. Amma ba haka nan ba, yau wannan ya fito ya ce zai iya kawo guda uku, gobe ne ya fito ce zai kawo guda biyar. Guda 120 muke so mu gani wani hali suke ciki, don mu za mu yadda mu yi magana da su, don mu amshe su, mu maida su makarantarsu wajen iyayensu.
Ku tausaya, ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Najeriyar mu ce, kar mu bar ta ta wargaje. Najeriya ƙasar mu ce,
to Allah sa a dace. Bari kuma mu koma kan shirin aurar da Zaurawa da gwamnatin jihar Kano ta gabatar kimanin shekaru 4 da suka shige. A yau shirin zai tsokaci ne kan tasiri ko rashin tasirin wannan shiri akan ma'auratan da ke gidajensu,
kana kuma mu ji ko alƙaluman mace-macen aure sun ragu sanadiyar wannan shiri. Dr. Muhammad Hadi Musa, masanin zamantakewar ɗan Adam kuma ƙwararre kan al'amuran da suka shafi harkokin iyali, yayi fashin baki kan wannan batu a hirarsa da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari.
Abu ne da yake ake sa ran zai yi wani irin tasiri kala biyu. Farko, ya rage yawan waɗanda suke zawarawan ko ƴan matan da suke garari a titi ba su yi aure ba kuma suna so su yi aure. Kuma mu duk gaba ɗaya ci gaban da mace za ta samu a rayuwarta da namijin ma shi ne zama da cewa ta yi aure tana ɗakin mijinta. Ko kasuwa ko kasuwanci za ta yi ko sana'a za ta yi, amma dai tana da aure, ta fi ƙima, ta fi daraja, ta fi mutunci. Saboda haka hukumar Hizba da kuma gwamnatocin da suka bata gudunmawa sun yi ƙoƙari da kuma wato bata ruwa da tsaki, wuƙa da nama da suka yi gurin wannan al'amari. A daidai lokaci guda kuma yana da kyau masu nazari su auna su gani an ci nasara wurin shi wannan auren da aka yi na wajen wato aure kusan guda 4,000 da wani abu daga lokacin da aka fara zuwa yanzu. In ka tattara za ka ga kamar miji da mata ga irga kamar mutum 8,000 kenan, aure 4,000.
To koyaya matsayin auren rakin da aka daura karkashin wannan shirin?
Alƙaluma ko statistics din da duk kowa yake samu daga hukumar Hizba shine ba wanda zai iya sakin matarsa ko ta nemi saki sai an bi matakai da shari'a ta kafa, wanda kuma ita Hizba tana mai sa ido a cikin bin wannan. Za a gaya maka cewa a yanzu dai a cikin kamar aure 4,000 nan, to bai fi 4% kaso 4 a cikin 100 na wannan 4,000 shine wanda za a ce an rabu. Dama kuma ba zai yiwu a ce 100 bisa 100 babu aure, ko guda ɗaya da ya mutu is too perfect, kuma is very unnatural, ma'ana rayuwa ba zai yiwu ta dau hakan ba. To amma kagan aka ce kaso 4 ne kacal, kaga ba karaman nasara aka ci ba. Illa iyaka mu masu nazari muna ta kokari mu shiga cikin abin, dan saboda wani lokacin ma'aurata kan boye sirrukan auren su. To idan hukuma ta zo, mata ba lalle ta faɗi ainihin abin da yake faruwa ba, za ta iya goge hawayenta ta sa huda kawai ta nuna wa duniya cewar komai lafiya kalau. Amma kuma a zahiri ita hukuma bata san cewar komai ba lafiya kalau ba, domin fadan mace ta ce komai lafiya kalau ga hukuma ba shike nufin lafiya kalau din ita akan kanta ba. To saboda haka mu masu nazari muna kokarin mu yi dan mu bincikowa hukuma da al'umma inda akwai matsaloli a cikin waɗannan abubuwa da cutarwa wanda ba su bayyana ga hukuma ba ta hanyar ita nazarin da take yi. To mu muna kokarin yin wannan na farko kenan. Na biyu, an sami misali wani saki ta bayan gida ba tare da hukuma ta san da shi ba, shi ma a matsayin mu na wannan muna kokarin mu ga mun binciko mun samu dan mu wato sashi a faifai mu nuna wa hukuma da al'umma dan a gane idan da akwai wata matsala da take tasowa wanda yasa har ma an yi ta bayan gida ba tare da hukuma ta sani ba. Abu na gaba kuma shine shi auren da aka yi na kusan mutum 8,000 nan, aure guda 4,000 nan, yayi tasiri wurin kwakwashe zawarawa da ƴan matan da kuma hana su yin saki a tsakaninsu da kuma tasiri a zuciyar al'umma waɗanda su ko ba su yi sakin ba, ya zama na cewar sun yi izina, ya zama musu madubi da za su kalla su ga wani ƙoƙari da Hizba ta yi, su ga wani ƙoƙari da gwamnati ta ba wa Hizba gudunmawa ta yi, don saboda kada su kuma su je nasu auren ya mutu. In sake faɗa, wannan aure da hukumar Hizba ta yi daga lokacin da ta fara zuwa yanzu da duk gwamnatocin da suka ba ta gudunmawa, shin yayi tasiri a zuciyar raguwar jama'ar da suke Kano ko wajen Kano ma, wurin su ga gwamnati ta yi kokarin kwakwashe wasu da suka auren su ya salwanta aka zo aka yi musu aure, wannan kokarin da gwamnati ta yi yayi tasiri a zuciyar su su yi karatun ta nutsu su sami izina cewar to su kuma su kiyaye nasu auren dan kar ma ya zo ya rushe? To wannan a iya ƙwarya-ƙwaryen nazarin da nayi na fahimci cewar akwai matsala. Saboda magana ta gaskiya, abinda muke cewa statistics, there is no significant relationship, babu wato na kasa samun wata dangantaka tsakanin wancan aure da hukuma ta yi da kuma tasirin da ake so ya shiga zuciyar mutane al'ummar Kano, dan kar su kuma su je su fada cikin wannan wato saki din. Misali, ya shiga zuciyar mata aure ta gane ga wasu nan gari suke yi a gari, har sai da hukuma ta zo ma ta sa hannu ta taimaka, sannan suka samu auren da suka sake yi suka samu wani rufin asirin. To ita kuma wannan da take gidan mijinta, wannan abin da gwamnati ta yi ya zama mata izina ta kiyaye nata auren, kar ta bar shi ya lalace ya salwanta ta fito garari a gari, har ita ma ya zama na cewa yanzu ta zama nauyi ga gwamnati, kuma ya zama ita ma tana da bukata kuma yanzu ta sake yin aure. To wannan shine ni a nazarin da nayi, a research din da nayi, ban iya wato alakanta wancan aure da kuma wato raguwar saki a cikin al'ummar mutanen Kano ba. Kamar dai shi wannan auren wato wani ɗan abu ne shi kawai da ya zo mai zaman kansa, amma wato akwai wasu gibi da ya kamata a sake nazari mai zurfi a kai, a gane cewar sai an cike waɗannan gibin, sannan kuma za a ci gaba da hana waɗancan da suke cikin gidajensu kashe ko salwantar da nasu auren su fito, kuma su ƙara zama wa gwamnati nauyi gurin ta je da al'umma, gurin ta je ta nema musu mazaje, ko kuma su mazajen ta nema musu zawarawa ko abin da ya kama da haka, don a gozo kuma a ƙara wato tara jama'a a yi wani babban budget a sake yin wannan aure.
To malam, gashi ka ce ka hango wani gibi a wannan gaba, me sababa shi wannan gibi ko kuma gibika da aka samu na rashin tasirantuwa da wannan aure yayi na hukuma da aka yi, da kuma su waɗanda suke gidajen mazajensu ko kuma su mazajen da suke auren matayensu?
To sai ku ci gaba da kasancewa da shirin Domin Iyali. Yau dai nan za mu da burki a wannan shirin, sai kuma mako mai zuwa idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin, sai kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata sune duniya, sune dadihin duniya, mata sune.
Haka yake, kafin mu karkare ga takaitaccen labarai.
A jiya ne masu takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton da Donald Trump suka nufi jihohi da ake kwatanta su da fagagen daga a siyasar Amurka, wanda suke buƙatar lashe su a zaɓen ranar 8 ga watan Nuwamba. Clinton tana yakin neman zaɓenta a jihar Arewa maso gabashi ta New Hampshire, tare da tsohon abokin karawanta a zaɓen fiddaɗin takara na jam'iyyar Democrat Bernie Sanders, kuma tana farautar ƙuri'un matasa. ‘Yar Clinton Chelsea tana mata yakin neman zaɓe a jihar Carolina ta Arewa, inda Clinton ɗin dai take ɗan takarar Republican Trump suke yawan zuwa. War gidan shugaban ƙasa Michelle Obama ta bayyana a cikin wata sabuwar talla na kafafen watsa labaru, tana gaya wa masu zaɓe cewa tana goyon bayan sabuwar tsohon sakatariyar harkokin Amurka, saboda ita Hillary Clinton za ta iya zama shugaban ƙasa da 'ya'yansa za su yi koyi da su. Masu bincike da ƙasa da ƙasa sun ce jirgin saman fasinjan na Malaysia, wanda ya faɗi a gabashin ƙasar Ukraine a cikin watan Yulin shekarar 2014, wani makami mai linzami ne ya harbo shi, wanda aka aika shi daga ƙasar zuwa ƙasar Rasha. Sakamakon binciken da aka fitar jiya Laraba ya tabbatar da gaskiyar makamancin wannan binciken, wadda wata hukumar ƙasar Holland ta gudanar, wacce aka cimma matsayar cewa jirgin Malaysia ƙirar MH17 da ya faɗi makami da Rasha ta aika ne ya kakkabo shi, zargi da ita Rashan ta musanta.
Ba gaishe ka masu saurare, nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, amma nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi, lokacin da za ku ji shirin na ƙasa na Usman Kabara, wanda ke yayata gudunmuwa da waɗanda Allah ya jarabta da wata lalura ke badawa ga cigaban ƙasa. Kamar kullum za ku ci gaba da sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko shafinmu na internet har wa yau. Za ku iya muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. A madadin kowa da kowa alheri, ke muku fata alheri.